yace assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yace Allah ya kara malam lafiya, amin, Allah ya kare mu baki daya. Yace malam tambaya ta ita ce, ya halatta mutum ya karanta yasin yayyanka dan yana neman wata bukata a wajen Ubangiji? Allah ya maida malam gida lafiya. Bid'a ne karanta yasin tare da shartanta cewa sai an yi yanka dan ana neman wata bukata a wajen Allah. Kuma kowace sura ta Alkur'ani ana iya karanta ta ayi tawassuli da ita ba sai yasin ba. Kuma ba wata sura da aka ce sharadi ne dole in ka karanta ta sai kai mata yanka. Kamar yasin din ana cewa in ana karanta ba a yanka mutum zai haukace. Wannan ba gaskiya bane ba. Da aka kawo shi kansa wannan tsarin a ce sai an karanta Qur'ani an yi yanka don wata bukata, ba yi da asali a addini. Manzo Allah bai taɓa sa wannan sharadin ba. Saboda idan ka yi haka ko ka ce sai an yi haka, ma'ana kana nufin Allah baya amsa bukata sai an yi wannan sharadi. To kuma babu inda ya faɗa haka, kaga ka yi masa ƙarya kenan. Allah ya ce zai amsa bukatar kowa in ya roƙe shi. Matuƙar ya cika ƙa'ida da ladabba na roƙo, kuma bai sa waɗannan daga ciki ba. An gane ko? Kuma mai da ita surar Yasin din dan ka dauka ta kamar wata sura ta mugunta mugunta, har idan an yi so ai mugunta ya ce an yi masa Yasin, wannan babu shi addini kwata kwata. Kuma Allah ya san cikin bayinsa akwai mawadata akwai matalauta, akwai wanda shi in kaza ma aka ce a yanka bai da kudin yanka ta, kuma shikenan ba zai roki Allah ba saboda bai da kudin yankan kaza. Da haka dai duk irin waɗannan abubuwa babu su a addini. Amma ba laifi bane ka karanta kowace sura ta Qur'ani ka yi tawassuli da karatun don neman biyan bukata, wannan ba laifi bane ba. Amma dai keɓance wata sura a ce ita kadai kuma babu nassin da ya nuna haka, to wannan kuma ƙaulun ne alallahi bila ilm, yi wa Allah ƙarya ne kuma bai kamata ba. Amma tabbas akwai surorin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantattu, kaza tana kaza, kaza tana kaza, kaza tana kaza, in wannan ne ba laifi bane ba. An gane ko? Allah ya sa mu dace. Ya takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi, wa alaikum assalamu wa rahmatullahi. Ya ce Allah ya kara mu malin lafiya da ilimi mai albarka, Allahumma amin, Allah ya kare mu baki daya. Ya ce tambaya ta ta farko, malam mutum ne ya je ziyara kuma yana yin azumin nafila, da ya je sai aka kawo masa abubuwan daɗi na ci, kawai sai ya karya azumin nasa ya ci wannan abubuwan, ya hukuncin hakan bai kyauta ba? Bai kyauta ba. Imamu Malik ya ce azumin nafila ba dole ba ne, amma ga duk wanda ya fare shi to kuma dole ya kai. Ba dole ne kai ba, amma in ka fara sai ka yi ne, sai ka kai. Saboda Allah ya ce wala tubqilu a amalakum, kada ku ɓata ayyukanku. To kana cikin azumi sai ka kare, yanzu ka yi ne, ka ɓata aikinka, haka bai kamata ka ɓata ba. Da sai ka gaya musu kana azumi su baka take away, sai ka tafi da kayanka, ko ka ce to zan dawo an jima. In dai ba za ka ji nauyin faɗa ba, ka faɗa ka yi daidai da asara gwarin gidadanci. Walima ce in kana azumi aka gayyace ka, annabi ya ce za ka iya zuwa, kuma in ka je za ka iya karyawa. In ba za ka karya azumin ba sai ka yi musu addu'a, shi kenan. Amma dai dole in an gayyace ka walima, in dai ka san ba saban Allah za a yi a wajen ba, in babu wani uzurin da ya fi ƙarfinka a matsayinka na musulmi, ƴan uwanka musulmi suka gayyace ka, to dole ka je. Idan ka je aka kawo abinci kana azumin nafila, to kana da ɗayan zaɓi biyu, ko ka karya ka ci abinci, ko kuma ka yi musu addu'a ka ce ni ina azumi. Kuma ya kamata su kuma a karamce sai su ƙulla maka a leda sai ka tafi da kayanka. Tambayarsa ta biyu ce, malami dangane da da'awa kamar haka ne fahimta azumcinsa? To da'awa ne kenan, da'awa. Idan kana nufin da'awa, ma'ana preaching, wa'azi, faɗakarwa, wayar da kai, shirin mutane zuwa ga tafarkin Allah, wannan haka yake aiki ne na annabawa wanda da suka tafi suka bar wa malamai, kowa gwargwadon damarsa gwargwadon iliminsa. Ubangiji ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana, kai kira zuwa ga tafarkin Ubangijinka bil hikmati, da hikima. Wanda malamai suka ce hikima nan shine ilimi, ba a da'awa da jahilci, dole sai kana da ilimi za ka yi da'awa. Kuma ba wani iyaka na ilimi ko label na ilimi da aka ce sai ka kai za ka fara da'awa. Ya danganta da abin da za ka yi da'awar a kansa. Yanzu kana so ka yi wa mutane wa'azi a kan sallah, to sai ka je ka ƙware a iya wannan ɓangaren. sanin abin da za ka yi da'awar a kai ya shi ya zama wajibi a kanka. Amma ba a cewa tun da za ka yi wa'azi sai ka san komai, ba ya yiwuwa haka. Kar ka ga kana ganin malami yana karantarwa ka ɗauka komai ya sani, ba wanda ya san komai a duniya, babu shi. An gane ko? Da haka addinin musulunci bai ce dole sai malamai ne za su yi wa'azi ba. Amma dai ka'ida da sharaɗin da ya sa shi ne duk wanda zai yi wa'azi to abin da zai wa'azin a kansa ya zama ya yi ne, ya san shi ko iya nan ka sani. Ka iya ahalari sai kai ta wa'azi, wa'azinka ya tsaya ahalari. Kar ka shiga ishmawi tunda baka kai nan ba. Da kaga za a wuce ishmawi ka ce ni a nan na tsaya. Shikenan kai wa kanka adalci. Za ka yi wa'azi a kan zakka to ya zama ka san ayoyi da hukunce-hukuncen zakka daidai gwargwado. In iya nan ka tsaya ba ka da laifi. Duk abin da za ka yi wa'azi a kansa ya zama ka san iya shi ɗin, shi ne mafi ƙarancin ilimin da ake buƙata a wajen mai da'awa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya umarce shi da ya yada ya faɗa, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira. Kace ga tafarki na nan na musulunci, ad'u ila Allahi, ina kiran mutane zuwa ga Allah, ala basira, bisa ga ilimi. Ana wa man ittaba'ani, ni da wanda suka bi ni haka muke. Wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen, sarki ya tabbata ga Allah bana daga cikin mushrikai. Wannan shine kila abin da nake iya fahimta a cikin da tambayarka. La'alla haka kake nufi, la'alla kuma ba haka ba. Amma dai kalmar da'awa to wannan shine abin da na sani game da ita idan aka yi itlaqin ta. Sai dai kuma in akwai wani abin da ba wannan ba wanda shi kake nufi, to a gaba sai ka sake tambaya ko ka faɗakar da ni. Abu na uku sai ce, yaya ingancin shigar ladan wani wuri ya yi kiran sallah ba tare da mutane sun gan shi ba? Ya inganta, ya tabbata. Asali kiran sallah a waje ake yinsa, saboda a zamanin da babu lasifika. Da ka mutanen da idan za a yi kiran sallah sai a fita, sai a hau wani ɗan matattakalar bene can ai sama, saboda a ƙa'ida idan mutum ya yi sama muryarsa ta fi mai nisa. A lokacin tunda babu lausika ladanan da sayyidina Bilal yake faɗa, annabi yana sa ni in hau saman masallacin Ka'aba in yi kiran sallah don muryata ta fi ɗagawa in yi haka. Kuma nakan gaya wa maƙota cewa za a hau sama, haka sai in tsare sama sai in yi kiran sallah. Zai iya yiwa idan ya hau saman ya zama ba a ganinsa, zai iya yiwa ana ganinsa, duk wannan ba illa ba ne. Sautin ake so a gani ba shi ne kiran sallah ba, ko a ji ba shi ne kiran sallah ba. To yanzu da zamani ya zo mana da loudspeaker, a madadin ladanan mu su rinka hawa sama, ita loudspeaker sai ta wakilce su, sai a ɗaura ta a sama. To su ku a nan ko ina suka shiga, mu dai loudspeaker saƙon yana isan mana. Da haka ba laifi ba ne ka ga ladan ko kar ka gan shi, almuhim shi ne ka ji kiran sallar ba wai ka ga ladan ɗin ba. Tambayarsa ta huɗu ya ce, shin malam akwai wanda ya taɓa ganin dujal? Eh akwai. Hadisin Muslim, Tamimud Dari ya taɓa ganin dujal. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba wa mutane labarin dujal, shi kansa bai gan shi ba, amma dai Allah ya gaya masa shi kuma yana wa'azi da haka. To sai aka samu wani Balarabe, lokacin Kirista ne bai musulunta ba, shi ake kira Tamimud Dari. Za ku ji Abu Ruqayya Tamim ibn Aws Dari, to lokacin bai musulunta ba, yana Kirista. Sai wata rana ya tafiya a teku Bahar Maliya, ya hau teku suka yi tafiya a jirgin ruwa. To kawai sai tsautsayi ya zo, sai iska ta kaɗa, da iska ta kaɗa sai ta canja wa jirginsa hanya, ta buga su can wata duniya. Ba shi Allah yana so ya kai shi wani waje ne ya gano wani abu, ya zo ya bada labari. Ya ce to muka rasa, muka yi imuwa a cikin teku, muna ta tafiya a jirgin ruwa, ba gida gaba ba gida baya, kawai ana nan sai jirgin ruwanmu ya je wani tsibiri. Muna zuwa tsibirin, ka san mutanen da jarumai ne. Yace muna zuwa tsibiri sai muka ga wata dabba a kan tsibirin, gabanta gashi bayanta gashi, ba a iya gane ta, ba a iya gane ina ne gabanta, gabanta ya cika da gashi, bayanta ya cika da gashi. Tamimud Dari yace sai nace abun mamaki, wannan wace iriyar dabba ce gabanta gashi bayanta gashi? Sai tace yoni ne abun mamaki ko kai? Dai kai ne abun mamaki, annabin ƙarshen zamani ya bayyana a garinku, ba kai imani da shi ba. Sai yace abun mamaki, dabba tana magana, duk da haka bai gudu ba. Sai ce to ki bani labari, ke kuma wace ce? Sai ta ce ba zan baka labari ba, tafi ɗakin can za ka ji labari na. To shi ne sai ya tafi. Da ya je ɗakin sai ya tarar da wani mutum a ɗaɗɗaure da sarƙoƙi. da shine sai masa magana duk sifofin da Annabi yake faɗa na dujal ya ganshi da su idan sa kwaya daya murtikeken kato ne giant gashin sa irin dada din nan da shine sai yake masa magana kuma sai ya amsa masa dujal din ya tambaye shi daga ina kuke Tamimu Dari ya faɗi yanayin garin Madina yace to daga nan kuke sai yace akwai wani annabi ya bayyana a garin shi ba lokacin kafiri ne bai yadda annabin ba sai yace kwarai ko wani mutum ya bayyana yana cewa shi annabi ne sai yace to na kusa fitowa lokacina ya kusa to suka yi tattaunawa mai tsawo wannan shine sanadiyar musuluntar Tamimu Dari yana dawowa Madina bai zame ko ina ba sai jiran annabi yace abin nan da naji kana gaya wa mutanen ka gaskiya ne kaji abin da ya faru da ni kuma ni na je na ganshi da ido na to annabi sai farin ciki ya dauke shi duk da Tamimu Dari yana kafiri a lokacin manzo Allah ya tara sahabbai yace ku zo ku ji abin da nake gaya muku yau ga wani ya je ya gani sai yace gaya musu da kanka to shine sai Tamimu Dari ya bayani da aka tabbata akwai wanda ya taba ganin dujal a duniya shine Tamimu Dari hadisin yana cikin sahih muslim ibn al-qayyim yayi maganganu masu yawa akan sa da sharhohin sa a cikin miftahul dari sa'ada in ban manta ba cikin littattafan sa da aka dai wannan magana tabbatacciya ce akwai wanda ya taba ganin dujal kuma ka sani a duniya tunda Allah ya duniya ba wata musiba da ta kai dujal duk bala'in da duniya take gani yakin duniya na daya yakin duniya na biyu ko ma na nawa za a yi ba zai kai dujal ba shi yasa ba annabin da bai yi wa mutanansa wa'azi akan dujal ba kuma manzo Allah ya ce yana daga cikin alamomin bayyanarsa sai kun daina maganarsa zai bayyana yana nan yana jira ba zai fado duniya ba sai an daina maganarsa sai limamai sun rafkana gaburan ambatansa akan mumbari tsaka sai ya fado kuma shi dujal manzo Allah sun sanar ya faɗi mafi yawan wanda za su bi shi yahudawan asfahan ne yahudawan asfahan su ne mafi yawancin wanda za su bi shi sannan annabi ya ce mafi yawancin wanda za su yi imani da shi mata ne da yara ƙanana su za su yi imani da shi saboda zai zo ne da kayan morewa kayan kiɗe-kiɗe da rawa to su kuma waɗannan nau'in biyun na mutane sun fi ruɗuwa da kiɗa mata da yara ƙanana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai zo ya kwana 40 ne a duniya katal amma ba inda ba zai je ba a duniya a kwana 40 ɗin nan ko ina sai ya je makka da madina ne zai je ba zai shiga ba a iya kofa Allah zai tsayar da shi mala'iku za su sauka su kabarin makka da madina su hana shi shiga da haka in ya zo ba zai shiga makka ba zai shiga madina ba amma zai tsaya a kofar su manzo Allah ya ce zai yi kururuwa duk wani kafirin da ke cikin makka da madina wanda suka mutu a can sai sun fito sun same shi amma shi ya taka ya je wajen Allah ba zai bar shi ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwanan 40 din da zai yi a duniya ba irin namu na yau da kullum bane wunin sa na farko kamar shekara ne idan dujal ya bayyana a yau to rana in ta hudo daga gabas asuba ta yi kenan kafin ta fadi sai an yi wata 12 Allah zai tsawaita masa lokaci don ya samu damar yin abin da ya zo yi wuni na biyu da zai yi shi kuma kamar wata ɗaya ne in rana ta hudo ba za ta fadi ba sai an yi sati 4 kwana 30 sannan rana za ta fadi nan ma Allah ya extension abin nan din ne don a bashi dama kwana na uku da zai yi kamar sati ne idan rana ta hudo ba za ta fadi ba sai an yi sati ɗaya kwana 7 kenan to daga nan ne sauran kwanaki za su dawo normal irin na duniya sahabbai sun tambayi annabi to idan ya bayyana a wunin sa na farko wanda sai an yi wata 12 rana za ta fadi ya zami sallah sai annabi ya ce ku gwada yadda kuka saba yi a ka'ida shine ba a sallah a zahar sai rana ta zo ina tsakiyar rana tsakiyar sama ta karkace zawali kenan to in ya bayyana ko za a yi wata nawa ranar ba ta zo tsakiyar sama ta karkata ba karfi a zahar sai ta zo sannan magriba ba a yi sai rana ta fadi ko to in ya bayyana ko wata nawa za a yi magriba rana ba ta fadi ba karfi magriba sai kun jira ta fadi isha ba a yi sai shafaki ya buya in ya bayyana duk dadewar da za a yi ba a yi isha ba ko wata nawa ne karfi sai shafaki ya buya to wannan shine formula da annabi ya bayar a kwanakin da dujal zai bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abubuwa na ban mamaki game da dujal kuma ya ce in ya bayyana ina cikin ku dan ni ma Allah bai gaya min takamamman lokacin da zai zo ba in ya bayyana ina cikin ku ba ku da matsala domin shi dujal duk makamin duniya da ka sani ba zai iya kashe shi ba annabi ne kai zai iya kashe shi in za ka yi masa ruwan nuclear da duk wani makami wallahi ba zai iya kashe shi ba annabi ne kadai zai iya kashe shi. Wannan yana daga cikin hikimar dawowar annabi Isa. Annabi Isa zai dawo ne don ya kashe shi, don in dai annabi Isa bai dawo ba, to wallahi ba wanda ya isa ya kashe shi a duniya. Haka zai ta abin da ya ga dama, yana ta halakar da mutane, yana ta barna kamar Yajuj wa Majuj ne. Su kuma Yajuj wa Majuj har annaba ba ka iya kashe su, ba makamin da yake iya kashe su a duniya, annaba ma ba ka iya kashe su, domin ana tsaka da Dujjal. Bayan annabi Isa ya zo ya kashe Dujjal, Mahdi ya bayyana, to sai Yajuj wa Majuj su kuma su zo. To annabi Isa zai yi yunkuri ya juye akalai yaki ya fuskanci Yajuj wa Majuj, sai Allah ya ce masa a'a, wannan ba za ka iya da su ba. Haka na kaddara musu ba mai iya arangama da su, su ma wata fitina ce ta duniya. Da haka Allah zai ce da annabi Isa, janye mutanen da suke tare da kai gaba daya su je su hau wani dutse, su ka kyale su a duniya. Sai a janye mutane su hau dutse, sai su Yajuj wa Majuj su gaba da yawo a duniya. To su Yajuj wa Majuj, tunda Allah ya duniya ya yi teku guda bakwai, teku da duniya take da su guda nawa ne? Guda bakwai. Walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, teku bakwai ce da su. Atlantic Ocean, Red Ocean, kaza kaza, guda bakwai ne a duniya. To wannan tekun tunda Allah ya mutane har su kare a duniya ba za su iya shanye ko ɗaya ba. Amma Yajuj wa Majuj rana ɗaya in suka fito za su shanye ruwan teku dukansa, kuma ba wani ɓata lokaci za su yi ba. Da na farkon su sun sa baki za su zuke ruwan, na ƙarshen su ma sai dai su zo su tarar da wajen ya bushe. Sai ka ji suna cewa Allah sarki, nan kamar ruwa ne, ban san na gaban su ne suka shanye shi ba. Saboda su yawa ne da su, yawa ne da su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yake a ranar lahira Allah zai ce da annabi Adamu, tashi ka fitar da rabon wuta cikin ƴaƴanka. Sai annabi Adamu ya ce, ya Ubangiji, me ya rabon wuta cikin ƴaƴana? Sai Allah ya ce da shi, duk a cikin mutum 999 wuta za su, ɗaya ne zai je aljanna. Haka za a yi lissafin. To lokacin da annabi ya faɗi wannan, sai hankalin sahabbai ya tashi. Yanzu a ce duk 999 wuta, ɗaya ne ɗan aljanna, ai akwai jarabi. Sai annabi da ya ga hankalin sa ya tashi, sai ya ce, ku kwantar da hankalinku, ai takuɗa ku za a yi da Yajuj wa Majuj, su kuma sun ninka ku sau 999 ɗin daga cikinsu za a rinka ɗauka, ɗayan kuma naku ne a aljanna. Mana ninkawar da suka yi muku ta kai haka, da shi yasa za su shanye ruwan duniya. In suka shanye ruwan duniya, za su ga duniya ba kowa. To sai su fara yi wa kansu da kansu kirari, suna cewa mun gama da na ƙasa saura na sama, suna nufin Allah. To sai su fara harba makamansu sama. To sai Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'iku, duk lokacin da suka harba wata kibiya sai a kama ta, sai a jiƙa da jini, sai a dawo musu da ita, sai su rinƙa ihu na saman ma mun gama da su. To Allah dan ya nuna musu gazawarsu da kasawarsu, sai ya turo wata tsuntsa sunanta annaga, kamar yadda annabi ya faɗa a hadisi, ita tsuntsar a wuyan kowannensu za ta fito, ita ce za ta kashe su kowansu. Wannan tsuntsar ita za ta zo ta yakushinsa, sai ta kashe shi. To kaga ina kirari, ina isa, tsuntsa ƙarama Allah zai sa ta kakkashe su. To idan tsuntsar ta gama kashe su, wannan fa duk zai faru ne kafin alkiyama ta tashi. Kuma kar ka rinka ganin tafiyar da nisa, kai da ka mutu yau an gama da naka, ka shiga sikirinin e ban ma tafi ƙarama makamat kiyamatu. Da ka mutu yau, kamar kai ne zaka tafi aikin haji, da an ce ana kiran ƴan lokal gamman din ku, kai ka shiga aikin haji. Ai da ka shiga jirgi, ka karbi passport din ka, yanzu ka shiga aikin haji. Da haka Allah yake, innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Yanzu wani in ana dogon wannan tarihin sai rinka hararo, idan za a yi miliyoyin shekaru kenan. Ai na ai kawai farawa ka mutu, da ka mutu yanzu ka shiga sikirinin. Aka je ka gama la'iku, za a nuna maka gidanka a wuta, in dan wuta ne wal iyadu billah, za a nuna maka na aljanna. Shikenan magana ta tsare, ka shiga sikirinin, sai kuma wanda ya taho. Aka babu nisa, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka bamu sa'a tafiya. Wannan dai a gurin takaitan takaicewa maganar Dujjal ta jawo wannan maganganun. To alaikum salam. Yawwa, shi hadisi kudusi, dan uwa yana tambaya akan bambancin hadisi kudusi da Qur'ani ta fuskar yin wahayi. Shi hadisi kudusi lafuzzansa daga annabi ne, ma'anarsa ce daga Allah. Amma shi Qur'ani da ma'anarsa da lafazinsa duk daga Allah ne. An fahimta? Shi hadisi kudusi kawai annabi zai ce, Allah zai ce da annabi, ka ce musu kaza. Da shi kuma annabi sai ya amfani da kalmominsa. Bari in ba mu misali don mu fahimta. Kamar in ce, je ka kira min wani. in ka je ba sai ka ce wani yana kiranka ba sai ka ce ka zo ko an ce ka zo kaga ni ba ta ne ka ce masa ya zo ba ta ne je ka kira mun shi amma da ka kira shi da ka zo duk ma'ana daya ce to shine hadisi kudusi shi hadisi kudusi ma'anar Allah ya bawa annabi amma ya bar shi amfani da me lafuzan sa shi yasa shi bai zama mu'jiza ba ta wannan bangaren kuma wani lokaci Allah yana kimsa wa annabi shine ta hanyar ilhama ba sai mala'ika ya zo ba kawai Allah zai kimsa wa annabi a cikin ransa cewa yi kaza yi kaza yi kaza sai ya tashi yayi wani lokaci kuma mala'ikan zai zo yace masa Allah yace kai kaza Allah yace kai kaza Allah yace kai kaza ko kace da mutane kaza to da haka duk sai ayi ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah mala Allah ya kara wa rayuwa albarka amin Allah ya kare mu baki daya yace malam idan mutun yayi alwala sai ya sa safa yayi sallah da ita sai lokacin wata sallar yayi wannan alwalar ta sa bata warware ba sai dai ya cire safar zai iya sallah ko sai ya canza alwala sai ya canza alwala in ka riga ka cire safa daga kafarka bayan ta yi shafa a kanta ko hufi to wannan shafar ta warware za ka yi sai ka sake alwala kuma ka wanke kafar na'am wuli da kwarai kuwa har sai wata la'asar ɗin ta kewaye ba la'asar da yake ba za ka yi ba in wata ta kewaye to sai ka cire ka sake yawa ta baya ta ƙarshe mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ya ce ma na yi karo malam na yi karo da waɗannan hadisai da suka ce duk wanda ya ci naman raƙumi sai ya sake alwala in har dama yana da alwalar menene hikimar hakan tambayar sa ta farko kenan sai ya karanto lambobin hadisan ya ce sahihul albani yana nufin sahihu silsilatul ahadith sahiha kenan ina jin oh okay sahihu sunan abi dawud hadisi mai lamba ta 4184 sannan ya ce sahihu muslim hadisin jabir bin samura ina jin hadisi mai lamba ta 360 kenan sannan sahihu to ban fahimci rubutun ba anan sahihu jami'i tirmidhi ina jin hadisi mai lamba ta 81 to ka gane duk waɗannan littattafan da ka kawo suna magana akan ingancin hadisi ne ba a shakka akan ingancin hadisi to amma shin yana aiki har yanzu akwai abin da ake kira da annasikh wal mansukh hadisin ya inganta amma annabi ya shafe shi an daina hukunci da shi kamar ayoyi ne a qur'ani ai akwai ayoyin da ba sa aiki amma ana karanta su yanzu ayar da tace iddar mata ta kaba kenan idan mace mijinta ya mutu za ta yi shekara ɗaya kir tana ta kaba ana karanta ta a suratul baqara har yanzu wallazina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj wannan ayar tana nan ana karanta ta amma ba ta aiki yanzu domin an canja ta da wata ayar ita ma a suratul baqara wallazina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihin arba'ata ashhurin wa ashra yanzu idda ta takaba imma mace mijinta ya mutu wata hudu take da kwana goma amma da shekara ake yi haka yanzu ta shekara an shafe ta da ta wata hudu da kwana goma aya cikin suratul baqara ta ce idan mutum ya mutu ya bar kudi da yawa ga waɗanda za a ba har da dan makusanta family kowa da kowa an ubangiji subhanahu wataala ya faɗa minni ya ayyuhal ladina amanu idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyyatu lil-walidayni wal-aqrabina bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqin ayat da take magana akan wajibcin wasiya ga kowa da kowa in zaka mutu kana da kuɗi to ka kasa kayanka da kanka kanka tafi wanda zaka kasawa akwai iyayenka akwai duk sauran danginka kowa ka faɗi raban sa wannan ayar an shafe ta yanzu ba ta aiki tunda yusikumullahu ta sauka ta shafe ta yanzu Allah ya karɓi raban da kansa shi ya kasa to ka gane a cikin hadisai ma akwai irin haka da farko duk wanda ya ci naman raƙumi sai ya sake alwala amma daga baya duk abin da wuta ta dafa in ka ci shi baka sake alwala ko naman raƙumi ne shi yasa ina maka da ishara zuwa ga ka koma littattafan hadisai da fiqhu zaka ga suna kawo hadisin a babin farko sai su biyo da wanda ya shafe shi a babi na biyu kadauki mu wada ta Imam Malik akwai babin alwudu'u liman akala lahmal ibl ko jazur ko makamancin haka to sannan kuma zaka zo babin tarkul wudu' mimma masatuhu an-naru barin alwala daga duk abin da wuta ta kona to da ka wannan hadisi mansukhi ne amma ta fuskar inganci ba za a ce bai inganta ba ya inganta ko ba haka ba amma yanzu ba a aiki da shi wallahi ta'ala a'la wa alam zaka iya samun malamin fikihin da za su dage su ce ana aiki da shi saboda su bayanin sokewar bai zo musu ba domin ilimi kamar yadda ka sani koji ne zaka je wani waje ka tarar ana yin wani abu su iya abin da yake musu kenan na ilimi amma kuma sabanin haka ya zo musu wannan shine dai a takaice wallahi sai na sani sharadan la ilaha illallah guda bakwai ne ko العلم اليقين الانقياد المحبة القبول الإخلاص أنجانيكو الصدق علم يقين وإخلاص وصدق وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها ونفهم لا شيء علم مال ابن القيم التاري علم يقين وإخلاص وصدق ومحبة وانقياد والإخلاص يا لا إله إلا الله بات هذا مواجهة كي يصير تقول أن شرطنا علم كثم أن تا رأيك هو كفري تبا فجأة فسر ما كوي لا إله إلا الله ميتكي نفي سنة إن أم فسر ما كفري تلقت كي بارك الله فيك بني دن شم وتمن فا دولني كيدد ما أنر كجزجة ما أنر إخلاص كيدن الله in tiya duk abin da la ilaha illallah ta sharɗanta maka ka yadda ka mika mata wuya mahabba kai soyayya dan ita duk yadda wani abu ya raba ka da mutum in la ilaha illallah ta hada ku to magana ta kare an gane ko mutane za su iya zama yaran su daban garin su daban launin fatar su daban amma la ilaha illallah ta mai da su ne dan uwa ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya an gane ko ina jin wannan shine abin da nake iya tunawa Allahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah